This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Sunana Hawwa Sharif. Tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki cikin shirin na asubahin yau Alhamis 20 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku jabo wanda muke tafi da su, ga Murtala da kanin labarai.
Kungiyar Hezbollah ta Libanin ta yi gargadin cewa ba wani wuri da zai tsira a Isra'ila. Muddin yaki ya barke tsakanin kasar da mayakan kungiyar. Sojojin sojin Najeriya ta ce za ta sayi sabbin jiragen sama 50 domin kara karfin ta na yaki da yan ta'adda a yankin arewa maso yamma, amma masana na ganin hakan ba shi ne mafita ba. A yayin da ake bikin ranar yan gudun hijira ta duniya a yau Alhamis, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiran da aka kawo ƙarshen yaki a Sudan, inda yunwa da tashin hankali suka raba miliyoyin mutane da gidajensu.
Kanin labaran kenan, idan shirin ya leƙa Nijar, za ku ji yadda hare-haren 'yan ta'adda ke ci gaba da ta'azzara a jihar Biffa. Lamarin da ya sa mahukunta a jihar suka fara tunanin ɗaukar matakan ƙulla yarjejeniyar sulhu da 'yan ta'addan don su miƙa wuya ko a samu sa'ida.
Wannan 'yan ta'adda 'yan bindiga daɗi wanda suka hana zaune tsaye a cikin wannan jiha yau shekara 10.
Muna kuma tafi da rahoton yadda majalisar sarakunan Fulani a Ghana ta baiwa hukumar raya ci gaban kasashen waje ta Amurka, wato USAID, lambar yabo.
Amurka daga can nisa sun lura kamar zaman Fulani da manoma akwai tangarda, kuma ya kamata a koyar da su yadda za a yi a samu zaman lafiya.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali. Inda a yau shirin ya dora da duba irin raunin da tsare-tsaren tallafawa jama'a da gwamnati kan ɗauka da na zaburar da tattalin arzikin ƙasa. To amma duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Hassan Nasrallah, shugaban kungiyar Hezbollah a Lebanon, ya yi gargadin cewa ba wani wuri da zai tsira a Isra'ila. Muddin yaki ya barke tsakanin kasar da mayakan kungiyar ta Hezbollah. Nasrallah ya faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin cewa kungiyar ta Hezbollah mai samun goyon bayan Iran tana da dimbin wurare da za ta auna da kuma za ta mai da hankali wajen kai hare-hare idan har faɗan da ke tsakanin abokan gabar biyu ya rikiɗe zuwa rikicin kan iyaka. A jiya Laraba, Nasrallah ya ce a yanzu muna da sabbin makamai amma ba zan bayyana ko yaya suke ba. Abokan gaba sun sani sarai cewa mun shirya wa kowane irin yanayi, kuma ba wani wuri da zai tsira daga rokokinmu. Laftanar Janar Herzi Halevi, babban hafsan dakarun tsaron Isra'ila, ya faɗa a jiya Laraba a yayin wani balaguro da ya yi kusa da kan iyakar Isra'ila da Lebanon cewa Isra'ila na sanye da makaman da Hezbollah take da su. ‘Yan kwana-kwana na kasar girka da jiragen sama masu zuburwa sun yi taron dangi, amma kuma ba su sami nasarar daƙile gobarar daji baki ɗaya ba da ta tashi jiya Laraba a kusa da Athens. Magajin garin birnin Dimitris Kiosis ya faɗa wa gidan talabijin na kasar na ERT cewa an shawo kan matsalar tun da farko, kuma ya ce an sami kwashe mazauna ƙauyuka biyu. Ma'aikatan kashe gobara za su ci gaba da zama cikin shirin ko ta kwana duk tsawon dare ko da wutar za ta sake ruruwa. Jami'ai sun ce sun yi amanar gobarar ta soma ne daga wutar da aka kunna ba bisa ka'ida ba, wacce kuma tsananin yanayin zafi ya karfafa ta. Babu rahoton rasa rayuwa ko rauni sakamakon gobarar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa an girke 'yan kwana-kwana a wurare sama da 60 da ke ci da wuta a fadin kasar, kuma har yanzu wutar na ci gaba da ci a wurare 16. Rundunar sojin Najeriya ta ce za ta sayo sabbin jiragen sama 50 domin kara karfin ta na yaki da 'yan ta'adda a yankin arewa maso yamma na kasar. Babban hafsan sojin sama na kasar Air Marshal Hassan Bala Abubakar ne ya bayyana haka a yayin da yake bude wasu sabbin sansanonin soji da suka hada da wuraren ajiyar jiragen sama biyu a jihar Katsina. Abubakar ya ce jiragen za su hada da masu saukar ungulu 12 samfurin AH-1 da jiragen yakin soji 24 kirar M346 da wasu jiragen komai da ruwanka 12 kirar AW109 da kuma jirage biyu na jigilar soji. To sai dai mai fashin baki kan lamurin tsaro Mike Ejifo ya ce sai jiragen sama 50 tamkar wuce gona da iri ne kuma ta yu ba shine mafita ba.
We are not at war. 50 aircraft actually for this thing.
Yace ba yaƙi muke ba, jiragen sama 50 akan wannan haba kamata yayi a maida hankali kan horar da sojojin ƙasa da kuma kula da jin daɗin su. Ina ganin da za mu fi samun sakamako mai yawa.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga wakilinmu a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar, Harusula Rashidu. Inda ya labarta mana yadda hare-haren 'yan ta'adda ke ci gaba da ta'azzara a jihar ta Difa, lamarin da ya sa mahukunta jihar suka ɗauki matakan yin sulhu da 'yan ta'addan da fatan ganin sun miƙa wuya ko a samu a numfasa.
Jihar Difa da ke iyaka da gabar tekun tafkin Chadi, jiha ce wacce ta fuskanci ruɗanin taɓarɓarewar tsaro tun shekarar 2015 daga hannun 'yan ta'adda masu nasaba da ƙungiyar Boko Haram, biyo bayan zafafan har-haren da ya sanadiyar mutuwar fararen kula da dama da suka haɗa da mata da yara ƙanana tare da jami'an tsaro game da lalacewar kadarorin al'umma. To sai duk da ana ganin zaman lafiya ya fara dawowa a cikin jihar ta Difa, a yanzu haka ƙalubalen rashin tsaro na ci gaba da ruruwa tamkar wutar daji a waɗansu yankunan sassan jihar ta Difa. Akan haka ne ma ya sa gwamnan jihar Difa da cewa General Ibrahim Bagaduma bayan tunan da ya game da kuma bayan rashin tsaro da jihar ta Difa ta fuskanta a wancan lokaci har kawo yanzu, a hirar da ya da manema labarai ya umarci da 'yan ta'addan da su miƙa wuya ta hanyar aje makamansu domin a gudanar da ayyukan gina ƙasa tare. Yana mai cewa
wannan 'yan ta'adda 'yan bindiga daɗi wanda suka hana zamne tsaye a cikin wannan jiha yau shekara 10 ya isa. An yi ma ƙasa ɓanna, an yi ma al'umma cuta. Ya kamata a aje makamai, a zo a zamna a gina ƙasa tare. Kowa yana da wurin da ya kamata ya zamna. In kiwo kake so ka yi, in noma kake so ka yi, in sufuri kake so ka yi, in menene kake so ka yi, kowa akwai wurin da ya kamata ya zo ya zamna ba tare da ya damu ba. Gwamnati da ta ce a shirye take ta yahe musu, da gaske take. Tunda kun gani kullum ta Allah akwai mutum ɗaya, biyu, uku suke ajiye bindiga su zo su taro mu kuma mu amshe su. Ba wanda aka kashe, ba wanda aka kai gidan kaso. Ana amsar su in dai sun amince cewa sun fita daga wannan hanya. To ana sa su hanya da za su zama mutane na gari a gobe.
To ko al'ummar jihar ta Difa suka ji game da wannan mataki na gwamna a yunkurinsa na samar da dabarun zaman lafiya mai dorewa a cikin jihar ta Difa? Akan wannan batun ne ma ya sa na samu zanta da waɗansu daga cikin 'yan asalin jihar ta Difa ga dai abin da suke cewa.
Sunana Barko Zakari, asalin jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Wannan sanarwa da gwamnan jihar Difa abu ne mai kyau. Shirya ta Allah ce, in Allah ya shirya sai su zo a yi zaman lafiya abu ne mai kyau wani su an tada. Yi wa jinan mu gafara a komo a zamna a nemi zaman lafiya, saboda zaman lafiya ya yi zama ɗan sarki. Da duk abin da za a yi a cikin ƙasa ko a zaman duniya wani in babu lafiya abin ba a gani haske shi.
Muhammadu Adamu sunana, mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Nijar ƙasar zaman lafiya ce, kowa ya zo ya zamna lafiya. Ba ƙasar fitina ba ce ba. Gwamnati in ta karɓe su, mu ma mun karɓe su. Saboda muna so mu zamna zaman lafiya ya dawo irin na da. Doka wannan babu kalar dokar da bamu sha ba a Difa. Duka kan matsalar tsaro babu abin da ba a muna ba. Amma yanzu akwai canji. An yi zamanin da talaka bai isa bai fito ya faɗi abin da yake so. Kenan in dai har za mu ba ma masu tsaronmu goyon baya, to za su maido mana da wannan zaman lafiya.
Dama dai kalubalen rashin tsaro ba wai bakon abu bane ba a jihar Difa, yayin da ko a lokutan baya-bayan nan 'yan bindiga sun kai jerin waɗansu har-hare a saman wata hanyar jangargari mai tashi daga Minisir ruwa zuwa Gaidam ta jihar Yobe na Najeriya, lamarin da ya haifar da mutuwar mutane da dama daga cikin da waɗansu jami'an gwamnati hudu a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa Yamai bayan sun kammala wata ziyarar aiki da suka kawo a jihar Difa. Harusula Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
An gaida Harusula Rashidu da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala da ƙarshen labaran duniya.
A jiya Laraba, babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yan gudun hijira Filippo Grandi ya yi kiran da a kawo ƙarshen yaƙi a Sudan, inda yunwa da tashin hankali suka raba miliyoyin mutane da gidajensu. Grandi ya faɗa a wata tattaunawa da muryar Amurka daga Juba da ke Sudan ta Kudu cewa mutane na ƙoƙarin arcewa domin gujewa mummunan tashin hankali wanda kuma ya kasance tsananin keta haƙƙin bil'adama a yau Alhamis ne ake bikin ranar ƴan gudun hijira ta duniya kuma Garandi ya bayyana fatar cewa hankalin duniya zai karkato kan wannan rikici da ba a damu da shi ba Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargadin cewa ƴan ƙasar Sudan miliyan 5 suna fuskantar barazanar yunwa tun kuma da wasu ƙarin miliyoyin suke cikin matsalar karancin abinci an rasa amfanin gona an wawushe kasuwanni aka kuma kona su kada kuma an datse hanyoyin isar da ayyukan jinƙai da taimako Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yakin na tsawon watanni 14 tsakanin janar-janar biyu da ke adawa da juna ya raba sama da mutane miliyan 6 da muhallansu ƙari ga kusan miliyan 4 da tuni suka bar muhallan nasu tun kafin somawar yakin wasu miliyan 2 kuma sun yi gudun hijira zuwa makwabtan ƙasashe kamar Chadi da Sudan ta Kudu da Habasha a jiya Laraba ƙasar Ecuador ta fuskanci matsalar daukewar wutar lantarki na tsawon sa'o'i sakamakon gazawar na'urorin lantarkin lamarin da ya gurgunta ayyukan zirga-zirgar jiragen ƙasa da fitulun bada hannu a tituna da ma wasu muhimman ayyuka daukewar wutar lantarkin ta faru ne lokaci daya mintuna kalilan bayan karfe 3 na rana a gugun ƙasar lamarin da ya razana masu tafiya a cikin jiragen ƙasa na ƙarƙashin ƙasa yayin da jiragen suka tsaya cik inda kuma aka sami fitar da ɗaruruwan mutane sa'o'i 3 bayan daukewar wutar ministan makamashi Roberto Livi ya faɗa a shafin X cewa an dawo da kashi 95 cikin 100 na ayyukan da suka tsaya a faɗin ƙasar tun da farko ya bada sanarwar samun tangarɗa ne a layin da ya samar da wutar lantarkin wanda kuma ya haddasa yankewar wuta lamarin da ya sa lamura suka tsaya cik a ƙasar
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Somadilla yanzu kuma shirin zai garzaya Ghana inda majalisar sarafuran Fulani a Ghana ta baiwa hukumar ra'ayi ci gaban kasashen waje ta Amurka wato USAID lambar yabo bisa gudunmawar da take bayarwa wajen samar da ci gaba ga al'ummomin Ghana musamman ma kabilar ta Fulani ga wakilin sashen Hausa Hamza Adam da ƙarin bayani
in navigating our role as leaders in our communities
wannan ne jawabin da shugaban majalisar sarakunan Fulani a Ghana Sarki Idris Muhammad Bingil ya gabatar yayin mikar da lambar yabo ta musamman ga hukumar ra'ayi ci gaban kasashen duniya ta Amurka wato USAID bisa kokarin da take yi wajen karfafa ci gaban al'umman Ghana da ma yankin yammacin Afirka hakan na zuwa ne bayan da hukumar ta USAID ta koyar da sarakunan Fulani a Ghana su fi da dare kan jagoranci da warware rikice-rikice da haɗin kai tsakanin al'umma tare da dokokin da suka shafi sarautar gargajiya a Ghana kamar yadda shugaban majalisar Fulani a Ghana din yayi ƙarin bayani
an horatar da mu game da batun shugaban sannan na biyu kuma a prevention of extreme violence kiyaye fitina an horatar da mu musan batun dokan ƙasa game da batun sarauta abinda suke kira wa chief council act dokan ƙasan Ghana waye sarki to wannan abu gaskiya ya fahimtar da mu ya falkar da mu sosai sosai
ko Olivier Gerard da ya wakilci hukumar USAID a Ghana a taron karrama hukumar ya faɗa wa muryar Amurka cewa
we're grateful and we're happy that this support that we provided to the national
muna godiya matuka da farin ciki saboda majalisar sarakunan Fulani a Ghana sun yaba da gudunmuwar da muka bayar muna karfafa gwiwar gwamnatin Ghana da saura cibiyoyi masu bayar da tallafi da shirye-shirye don tuntubar su saboda hakan na da muhimmanci sosai a yanzu da muka kammala koyar da su muna duba mu ga yadda wannan ilimin da suka samu zai sauya matakan tinkarar al'umman Ghana da mamusunai har in bukatun hakan ya taso kamar yadda kuka sani a duk fadin kasar Ghana musamman ma arewacin kasar ana samun zaman dardar tsakanin manoma da makiyaya wani lokacin ma ya haifar da tashi-tashin hankula mun yi imanin cewa wannan isasshen horo da muka ba su zai taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da zaman lafiya inji shi rikicin makiyaya da manoma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke barazana ga tsaron kasar Ghana inda a baya-bayan nan ma akai hatsarin rayuka kan Fulani makiyaya tare da wani manomi a jihar gabashin kasar Ghana masu sharhi na ganin matakin koyar da shugabannin Fulani da Amurka ta dauka zai ba da gudunmuwa sosai a kokarin da ake wajen shawo kan matsala musamman a yanzu da kasar ke fama da barazanar tsaro daga kasashe masu makotaka da ita. Umar Sanda Ahmad misharhi ne kan harkar tsaro a Ghana.
Wannan matakin sun dauke mu Ghana aikin da ya kamata da umar Ghana ta gabatar. Shi idan America daga can nisa sun lura kamar zaman Fulani da manoma akwai tangarda kuma ya kamata a koyar da su yadda za a yi a samu zaman lafiya. Ina marhaba kwarai da wannan abin da an kai.
Kungiyar kasa da kasa mai fafutukan kare hakkokin ayyukan kabilan Fulani wato Jabital Filaku ta yi marhabi da wannan matakin na Amurka, inda sakataren ta Musa Yakubu Bari yake cewa
wani masana ya zo ga Fulani in ba dai wai a kira mu misali kamar bakko shi mun fita a kira nan mu je mu magance wannan abu. To kaga in su ma suna da wannan hikima yanda ake tafiyar da doka a kasa, wani ya samu wani matsala hanyar da ya kamata ya bi sannan ya samu inci, kaga wannan babban abu ne da ake muna kuma muna murna da su kwarai.
To sai dai ta bangaren gwamnatin Ghana kuwa bata yi kasa a gwiwa ba kokarin ta na daidaita tsakanin Fulani makiyaya da manoma, inda ta kafa kwamitin kula da kiwon shanu da ke karkashin ma'aikatan noma da kiwon dabbobi a kasar, tare da gina manya-manyan garken shanu domin baiwa makiyaya damar aiwatar da harkar su ba tare da samun matsala da manoma ba. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
An gaida Hamza Adam. Masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a disa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma lokaci ne na domin iyali.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro kika sauka wai ba ku da maha tambaya ni ke da
da suka zuci police an samar da kuɗi kasa naira miliyan kaza kaza, sun ce wai za a rinka ba mutane kuɗaɗe sai kaza soyayya, wai su wai suke samun kuɗaɗen ne ma?
Ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta kyale kuɗinta kawai ya samu kansa ɗanci, ba a yi.
To mu fa mata a cikin gida mun ma rasa kwata-kwata ina ƙasar nan ta Dosa, muna cikin halin da fa mun kusan mu ma fa mu ce za mu fito mu yajin aikin nan.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata da nufin nazarin tasirin yajin aikin kungiyoyin kwadago a Najeriya da kuma yadda tsare-tsaren gwamnati ke shafar al'umma, yau bakin namu da suka hada da Comrade Ibrahim Mamu, tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya, da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungogo, sai kuma uwar gida kuma ƴar fafutuka barista Amina Umar, sun bayyana raunin matakan da gwamnati ke dauka na inganta rayuwar al'umma da zaburar da tattalin arzikin kasar. Ga jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da tawagar tasa.
Tun da suka zo suke police an samar da kuɗi kasa naira miliyan kaza kaza, sai ka rasa ma sun ce wai za a rinka ba mutane kuɗaɗe sai ka rasa wai wai su wai suke samun kuɗaɗen ne ma? Ni dai a cikin kasar nan nake
kuɗaɗen da aka taɓa ba a buga shi nan an san samu
wai ke samu
na crypto na subsidy na COVID-19 na waye
na suke yanzu ai da ƴan Bitcoin suka samu kuɗi. Duk garin nan kowa, duk Kano, duk jihar, duk Najeriya kowa sun ce wani abu Bitcoin. To ya za a Bitcoin tafi gwamnati tarayya tasiri? An ce akwai jihar da kaza da tsire da gurasa a that day a wannan ranar sai da suka kare, amma duk kudin da gwamnati tarayya take bayarwa ba abin da ya tasiri a cikin kasuwanni.
To a yau matasa ne waɗannan suka samu kuɗi ba magidanta ba, kai kuma magidanci ne.
To ai kai ne ai.
Barista, yanzu me kuke sa ran gani daga wannan tattaunawa ta ƴan kwadago misali?
Wallahi duk wata mai kula da iyalinta abinda take so ta gani a rayuwar nan ta samu sassauci. Yanzu mu muna cikin wata irin rayuwa ta tsoro da al'ajabi. Nema muke gidajen mazajen ya zame mana kamar wani sansani na dodanni. Saboda tsoro kake mai gida zai shigo da me zai shigo. Tsoro kake ƴaƴan gida su shigo da me za su shigo?
Sun je makaranta sun dawo.
Sun je makaranta sun dawo. Man da za a dafa abinci, man da za a dafa abinci, yanzu maganar da ake maka. Kwanan wake ana maganar kusan naira 2,500.
Kwano ɗaya?
Kwano ɗaya. To yanzu ya ilahi, ita mata gidan nan daman kullum kusan mu a Najeriya ko a Afirka
da man tuni lokaci ya wuce da wai matar gida za a bata komai ya ishe ta. Abinda aka baki ki cika ki yi, to yanzu gashi wanda zaki cikan ma babu, wanda za a bakin ma babu. To mu yaya za mu gane, yaya za mu da ƴaƴanmu? Abinda bana son nayi magana a matsayina na ma'aikaciya ko na ko a matsayina na lauya, amma idan ka duba zaka ga duk wata mata a Najeriya tana cikin halin kunci da musifa da bala'i. Idan ka je gidajen yaron nan namu, ƴaƴanmu ne a ciki. Idan ka je asibitoci emergency ana fadan daba ƴaƴanmu ne a ciki. Idan ka je kotuna da ake da su, mafi yawan cases din da ake a kananan kotuna da inda nan ne suka fi karbar shari'u, mata ne a ciki tana kuka na neman kudin ciyarwa, neman kudin makaranta, neman a bata rainan ƴaƴanta. Idan ka zo asibiti inda nan ne in mutum ma yana da imani zai tausaya wa dukkanin wata macen iyali, ta je asibiti tun karfe 6 ana idar da sallar asuba, ta bulayi bata ga likita ba, ta ga likita ta kasa siyan magani. Banda wannan ta je asibiti ga yaro a baya, ga yaro a hannu. Mun je asibiti mace ta dauki ciki tana tsakanin mutuwa da rayuwa, ko za ta mutu ta baddan, ko dan ya mutu ya batta, ko za ta samu ma likita. To mu fa mata a cikin gida mun ma rasa kwata-kwata ina kasan nan ta Dusa. Shi yasa duk abin da aka zo mana da shi ba ma ganewa, kuma ba ma fahimta. Muna cikin halin da fa mun kusan mu ma fa mu ce za mu fito mu yajin aiki nan, amma ban san wani iri zamu ba, mata ina zamu
kwana, saboda mazan za ku yi yajin aiki
ko mun sani a'a. To mu ma ko a gidajen auren mu ce mun yi yajin aiki, yaya zamu mu tafiyar da gidan? Ƴaƴan mu suna freezing a kulli. Mun je asibiti ba likita, ba asibiti ba magani. Mun je kotu babu kotu. To ina mace za ta shiga ni? Yaya tafikar da gida zai mana?
Comrade, wai kamar yadda muka yi bayanin nan, ya je yajin aiki da kuke yi din. Tunda yanzu ana tattaunawa ga tarin matsaloli, me ya kamata watakila ƴan Najeriya su yi, ko da bayan wannan tattaunawa da za a sami watakila bakin zara? Domin kamar yadda barista suke ta faɗa cewa a baya an yi, shi ma kuma malam ya shi abin gogowa ya ce a baya an yi, kai ma kuma watakila sannan kuna riƙe da ragama kun yi wannan zanga-zanga ko kuma yajin aikin nan da sauransu. To amma dai har yanzu kamar kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba, duka har yanzu dai ana bin bashin ita kwalliya ɗin. Idan aka ƙarƙare wannan tattaunawa aka cimma matsaya akan albashi, da watakila ɗan sarki kuɗin lantarkin da dama wasu suna cewa ai shi lantarkin ma ba kowa ma ke samu ba, ya kace ganin watakila wata hanya za a bi ta yiwu tsakanin ku ƴan leba da mutanen gari da kuke tasu kuke wakilta, a samu wata alƙibla guda ɗaya da za a cinka gwamnati?
Leba fa organized leba take wa aiki, kaji ko? Amma a cikin yin aikin da take buƙatar mutane suke shigowa. Okay, saboda haka yanzu abin da ya kamata a yi, kuma duk gwamnatin da ta duniya, ba wata gwamnati a duniya da za ta ce wai ta ƙyale kuɗinta kawai ya samo kansa ƴanci, ba a yi. Ko America, inda jari hujjanci yake da roots, tana kara dalata, tana siyan ma kayan manoma ta zai ta zuba a ruwa saboda kada su su asara. To kai ka zo kaga kai abu wanda ƴan ƙasar ka suna kuka kullun, ka janyo musiba.
Kamar tana subsidy kake so ka ce?
Obviously subsidy mana, duk duniya ba inda ba mun gani ba. Lokacin Obama insurance company ma ya ba kuɗi, ya ba General Motors kuɗi, ya ba waye kuɗi, ya ba waye kuɗi to bail them out. Kuma jari hujja fa suke yi su, amma kuma suna gaya muku ku ƴan Afirka dole ku karɓi doctorin ɗin jari hujjanci yadda yake, ba ruwan gwamnati da tattalin arziki. An taɓa yin haka a duniya? Ai, tun da ka gwada ka gani wannan abu musifa yake janyowa, kuma ka ce kullum kana cewa kana gane mutane suna shan wahala, ku daina mana wannan maganar subsidy na mai, ku dawo da shi. In an dawo, in kuɗin sun daɗu sun hau kan Najeriya uwar mutunci, ba uwar kowa da kowa ba ce? Ai, ba kuɗinka ba ne, personal money ɗinka, kuɗin ƙasa ne. kuma duk takamaka in kana son a ce ka ci gaba mutanen ka sun ci gaba mutanen ka su ci gaba shine kasar ka ta ci gaba
kamar watakila kana cewa ya kamata a ce labor sun shigar ko kuma nan gaba suna da ya kamata sun tinkar ma batun cewa ai da aka yi da kasashe ma da suke da subsidy
tallafi a da shi ne ba kullun labor zancen take nan ita kullun labor ya za a yi mutane su ji dadi take ya za a yi mutane su ji dadi ya za a yi mutane su ji
dadi
saboda haka ina zuwa wannan maganan ainihin subsidy ai kage yana ɗaya daga cikin a dan lokacin nan wanda ya janyo mana wannan musiba kudin mai ya tashi daga naira 170 ya koma 900 ya komai ba zai tashi ba ya za a yi mutane su ji dadi ya abubuwa ba za su zama inda suke ba to dole gwamnati sai ta yi la'akari da wannan kuma ta daina jin wadansu kuge da kide-kide na wadansu kasashen duniya dole Najeriya ta dawo ta kiyaye dalarta ta kiyaye kudinta dole Najeriya sai ta kiyaye kudinta da kanta sai ta yi mata alfarma ta yi protecting nairarta in ba haka ba ta ce za ta kyale ta in duniya lalata ta za su
kan kuma zamu ja labule kan wannan batu sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga bakin namu Comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungugo da kuma uwar gida kuma ƴar fafatuka barista Amina Umar sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kori da Dadi Balawe da daidaita sautin shirin amma da din su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu
to madalla da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
da takeice Hassan Nasrallah shugaban kungiyar Hezbollah a Lebanon ya yi gargadin cewa ba wani wuri da zai tsira Isra'ila muddin yaki ya barke tsakanin kasar da mayakan kungiyar ta Hezbollah Nasrallah ya faɗa wani jawabi ta gidan talabijin cewa kungiyar ta Hezbollah mai samun goyon bayan Iran tana da dimbin wuraren da za ta auna da kuma za ta mai da hankali wajen kai hare-hare idan har faɗan da ke tsakanin abokan gabar biyu ya rikide zuwa rikicin kan iyaka ƴan kwana-kwana na kasar girka da jiragen sama masu zuburuwa sun yi taron dangi amma kuma ba su sami nasarar dakile gobarar daji baki ɗaya ba da ta tashi jiya Laraba kusa da Athens magajin garin birnin Dimitris Kiosis ya faɗa wa gidan talabijin na kasar na ERT cewa an shawo kan matsalar tun da farko kuma an sami kwashe mazauna ƙauyuka biyu Rundunar sojin Najeriya ta ce za ta sayo sabbin jiragen sama 50 domin ƙara ƙarfin ta na yaƙi da 'yan ta'adda a yankin arewa maso yamma na ƙasar. Babban hasken sojin sama na ƙasar Air Marshal Hassan Bala Abubakar shi ne ya bayyana haka yayin da yake buɗe wasu sabbin sansanonin soji da suka haɗa da wuraren ajiyar jiragen sama biyu a jihar Katsina. A jiya Laraba babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya kan ayyukan 'yan gudun hijira Filippo Grandi ya kiran da aka kawo ƙarshen yaƙi a Sudan inda yunwa da tashin hankali suka raba miliyoyin mutane da gidajensu Grandi ya faɗa a wata tattaunawa da muryar Amurka daga Juba da ke Sudan ta kudu cewa mutane na ƙoƙarin arcewa domin gujewa mummunan tashin hankali wanda kuma ya kasance tsananin keta haƙƙin bil'adama a jiya Laraba ƙasar Ecuador ta fuskanci matsalar ɗaukewar wutar lantarki na tsawon sa'o'i sakamakon gazawar na'urorin lantarkin lamarin da ya gurgunta ayyukan zirga-zirgar jiragen ƙasa da fitulun bada hannu a tituna da ma wasu muhimman ayyuka ɗaukewar wutar lantarkin ta faru ne lokaci ɗaya mintuna ƙalilan bayan ƙarfe 3 na rana a gugun ƙasar lamarin da ya razana masu tafiya a cikin jiragen ƙasa na ƙarƙashin ƙasa yayin da jiragen suka tsaya cik inda kuma aka sami fitar da ɗaruruwan mutane
to masu taro baki ɗaya da haka za mu ja labulan shirin na wannan lokacin yanzu a madadin Murtala Faruk Sanina da ya ce an gabatar da shirin da wanda ya tsara shirin ya kuma bada umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu a wasu shirin ke muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ji mun ku.